Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan asariya, suna na Sarfil Hashin Gumel, tare da baya kuma kere da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Litinin 8 ga watan Maris shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai.
To Sarfil, a yau Litinin Birtaniya ta buɗe dukkan makarantunta. Buɗe makarantun na zuwa ne yayin da kasar ke ganin mace-mace sanadiyyar coronavirus mafi sauki tun cikin watan Oktoba. Papa Roman Francis ya bar kasar Iraki yau Litinin bayan rangadin wuni hudu da ya yi a kasar, inda ya gana da shugabannin Krista da na Musulmi, ya kuma musu wa'azi akan zaman tare cikin aminci. China tana gudanar da atisayen soja na wata guda akan tekun nan da ake takaddama a kai, domin nuna wa kasashen yammacin duniya cewa ba za su iya kwace iko wannan ruwa mai muhimmanci ba.
Kanan labaran kenan aka saurara. A cikin shirin za ku ji cewa yau ce ranar ƙarshe ta shigar da ƙorafe-ƙorafen zaben shugaban ƙasa da aka yi a Nijar zagaye na biyu. Kowane shaidu jam'iyyar 'yan adawa za ta gabatar?
Sama da ƙuri'u 900 ne kwamitin yakin zaben ɗan takarar 'yan adawa Muhammad Usman ke zargin an yi amfani da su wajen tafka maguɗi a zaben 21 ga watan Fabrairu.
A Najeriya kuma, bayan da babban bankin ƙasar ya fitar da wani tsarin bayar da tukuici ga mazauna ƙasashen ƙetare da ke aikawa da kuɗaɗe Najeriya, za ku je da masana ke kallon shirin.
Ni a halin gaskiya ina ganin kokarin jajircewan shi da yake yi na game da tabbatar da cewa waɗannan kuɗaɗe da ake kira ma sabon baƙin mai na Najeriya ya tabbatar da ya shigo da su.
Haka kuma da yake ranar 8 ga watan Maris rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a matsayin ranar mata ta duniya. Za mu duba ƙalubalen da matan ke fuskanta. Sai kuma shirin ilimi garkuwar ɗan adam wanda Yusuf Aliyu Harande ya shirya kuma zai gabatar. Sai kuma wasu ra'ayoyi da kuma sauraron ku ke aiko mana ta email. Amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A yau Litinin Birtaniya ta buɗe dukkan makarantunta. Buɗe makarantun na zuwa ne dai yayin da ƙasar ke ganin mace-mace sanadiyyar coronavirus mafi sauki tun cikin watan Oktoba. Kungiyar Tarayyar Turai ta yi kashedi ga kasashe mambobinta da kar su sayi rigakafin COVID-19 daga ƙasar Rasha, tunda yake kungiyar ta EU bata kammala nazari akan kamfanin haraɗa magani na Sputnik ba. Duk da wannan kashedin, kasashe da dama ne suka yi yunkurin sayen rigakafin. Cibiyar sa ido akan coronavirus ta jami'ar John Hopkins ta faɗa da safiyar yau Litinin cewa akwai kimanin mutum miliyan 117 da suka kamu da coronavirus. Amurka dai ita ce kan gaba wurin kamuwa da cutar fiye da kowace ƙasa, inda mutum miliyan 30 suka harbu, kana India mai mutum miliyan 11,200 ke ta biyu, sannan Brazil mai mutum miliyan 11 take bi musu ta uku. Papa Roma Francis ya bar ƙasar Iraki yau Litinin bayan rangadin wuni hudu da ya kai a ƙasar, inda ya gana da shugabannin Krista da na Musulmi, ya kuma musu wa'azi akan zaman tare cikin aminci. Shugaban Iraki Barhan Saleh yana cikin waɗanda suka yi bankwana da Francis a filin saukan jiragen sama na Bagadaza a yau Litinin. A ranar Lahadi, Papa Roman ya kai ziyara a birnin Mosul, wata babbar tungar mayakan IS, inda ya yi addu'a ga mutanen da suka mutu a yakin Iraki a wani dandalin birnin. Pope Francis ya kuma yada zango a Karakosh, wani tsohon garin mabiya addinin Krista inda rundunar ISIS ta mamaye. Kasancewar Krista a Iraki ya samo asali tun ɗaruruwan shekarun addinin a baya, amma Krista da suka rage a yau ba su fi 'yan ɗaruruwan Dubai ba. China tana gudanar da atisayen soja na wata guda akan tekun nan da ake takaddama a kai, domin nuna wa kasashen yammacin duniya cewa ba za su iya kwace wannan ruwa mai muhimmanci ba, kana sauran kasashen yankin Asiya da ke ikirarin suke da ikon ruwan su daina dogaro da taimakon Amurka game da ikon yankin, in ji wani mai sharhi akan yankin. Hukumar kula da harkokin ruwa a Beijing ta sadar a watan da ya gabata cewa za a gudanar da atisayin ne daga ranar 1 zuwa 31 ga watan Maris a tekun kudancin China. Za su killace wani yanki da kusancinsa da ruwan Lezo da ke tsakanin Hong Kong da Vietnam zai kai kilomita 5, in ji hukumar a wata sanarwar shafin yanar gizo. Atisayin China na lokaci mai tsawon martani ne ga dokoki 10 akan walwalar zirga-zirgar jiragen ruwa wanda suke baiwa jiragen sojan Amurka damar ratsawa a tekun mai girman kilomita miliyan 3,500 a bara da ma watan da ya gabata, inji masu sharhi.
Kafin babin sake damar da wasu ƙarin labaran, za mu lika jamhuriyar Nijar, inda wa'adin karɓar ƙorafe-ƙorafe akan zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa ke cika. Kwamitin yakin zaben ɗan takarar jam'iyyar RDR Canji ya sanar da cewa yau ɗin ne Alhaji Mamman Usman zai shigar da nasa ƙorafe-ƙorafen don ganin ko ta soke sakamakon wasu gundumomi da yake zargin an aikata ba daidai ba. Wakilin muryar Amurka a yayin Sulan Wani Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Sama da ƙuri'u 900 ne kwamitin yakin zaben ɗan takarar 'yan adawa Muhammad Usman ke zargin an yi amfani da su wajen tafka maguɗi a zaben 21 ga watan Fabrairu, waɗanda kuma ɗan takarar zai gabatar da su a yau Litinin a gaban kotu a matsayin hujjoji. Sakataren jam'iyyar RDR Canji Dr. Sani Abdu, wanda ya karanta wa manema labarai bayanan da suka tattara daga wannan yanki zuwa wancan, ya fayyace irin barnar da kwamitin yakin zaben Muhammad Usman ya ce an tafka.
Dans la région de Tawa, sur les 44 communes, 36 communes se sont particulièrement illustrées dans ces fraudes massives.
Tursasawa wakilansu da bindiga a runhunan zabe da cika akwatuna da ƙuri'un ƙarya tare da rubuta jabin rahoton ƙarshen zabe na daga cikin abubuwan da kwamitin ke zargin sun faru a ranar 21 ga watan na Fabrairu a wasu yankuna. Saboda haka ya ce Muhammad Usman da abokan tafiyarsa na Kafin 21 da ACC da FRC ba za su yarda a kwace musu galabar da suka samu a zaben nan ba.
Le président Muhammad Usman et le parti politique le soutiennent ne sont pas prêts à cautionner un énième holdup.
A yau ne wa'adin shigar da korafi a gaban kotun tsarin mulkin kasa ke cika, a cewar daraktan yakin neman zaben dan takarar RDR Canji Honorable Falki Basharu, sun kammala hada komai don gabatar da kokensu akan bukatar kotun ta soke sakamakon yankunan da irin waɗannan abubuwa na asha suka wakana.
Ko ina akai kurakurai muna da shaida yawan ƙuri'a wanda ya zamanto an ka sata, wa'anda ya zamanto an ka gilme da su don a zuba wajen wato kandida na hanyar gwamnati. Ban mu yarda ba, ban mu yarda ba. Wannan cutar da aka yi a runhunan zaɓe iri-iri ya zamanto bisa gare shi ne za a ce muna ga wanda shi ne zai zama shugaban ƙasar Nijar. Wannan ba za mu yarda ba, ba za mu amince ba.
To sai dai a tasu sanarwar jam'in kawancen coalition Bazoum 2021 masu goyon bayan ɗan takarar PNDS tarayya, wanda hukumar zaɓe ta bayyana a matsayin wanda ya lashe zaben na 21 ga watan Fabrairu, sun jaddada goyon bayan su a gare shi. Suna masu cewa ba su da wata tantama a game da nasarar ta Bazoum Muhammad, saboda haka zuwa kotu ba zai daga musu hankali ba. Yahuza Sadisu na daga cikin kakakin wannan kawance.
Kawancen jam'iyyu masu goyon bayan shugaba Muhammad Bazoum na jiran sakamakon ƙarshe na zaben shugaban ƙasa zagaye na biyu cikin tsanaki da nutsuwa. Babu tababa, babu kwankwanto, kotun tsarin mulki za ta tabbatar da Bazoum a matsayin shugaban ƙasa. Kawancen jam'iyyu masu goyon bayan shugaba Muhammad Bazoum na kira da babbar murya ga al'ummar ƙasa gaba ɗaya mu kasance tsintsiya maɗorin ki ɗaya.
Nan gaba a cikin watannin na Maris ne kotun tsarin mulkin ƙasa za ta bayar da sunan wanda zai gaji shugaba mai shirin barin gado Isu Muhammadu a tsakanin Bazoum Muhammad da Muhammad Usman. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gai da Sule Mumuni Barma, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga baba dauke da ƙarin labarai.
Meghan uwar gidan Prince Harry ta zargi iyalan masarautar Birtaniya da nuna damuwa akan irin baki da fatar ɗansu zai yi, lamarin da ya kusan sa ta kashe kanta a wata hiran fayyace komai a gidan talbijin wanda ka iya girgiza masarautar. Meghan mai shekaru 39, wanda mahaifiyarta baƙar fata ce kana mahaifinta farin fata, ta ce ta jahilci al'amarin kafin aka aurar da ita a masarautar a shekarar 2018, amma kuma ta ƙare tana tunanin kashe kanta da kuma yin illa ma kanta bayan da ta nemi taimako kuma bata samu ba. Meghan ta faɗa cewa ɗanta aci mai shekara guda a yanzu an ki bashi lakabin yarima saboda damuwa da ake nunawa a masarautar game da irin duhu da fatarsa zai yi idan ta haife shi. Sai dai Meghan ta ki bayyana wanda ya nuna damuwar kamar yadda Harry ya yi, wanda ya ce iyalansa sun katse musu taimakon kuɗi, kana mahaifinsa Prince Charles ya bashe shi, wani lokaci ma ya ki ɗaukar wayarsa. Fadar ta Buckingham bata bayar da wani martani nan da nan akan hirar wanda aka watsa ta da sanyin safiyar yau Litinin a Birtaniya. A ƙarshe yau Litinin 'yan sandan Italiya sun kama wani ɗan asalin Algeria a birnin Bali da ke kudancin ƙasar wanda ake masa zaton yana cikin ƙungiyar IS. Kano ya bada taimako ga harin shekarar 2015 da aka kai wa Paris da ya kashe mutum 130. Yan sanda sun gano ɗan Algeria mai shekaru 36 da cewa shi ne Asmani Tumani, kuma an fi sanin shi da Tommy Maharaz.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Bayan da Babban Bankin Najeriya ya bada sanarwar bullo da sabon tsarin bada tukunci na naira 4 akan kowace dala guda ta Amurka da aka aika Najeriya ta banki domin bunƙasa tattalin arzikin ƙasa. Hakan ya jawo martani daga masu hada-hadar kuɗaɗen waje. Kuma wakilinmu a Lagos Babangida Jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani.
Yanzu haka dai 'yan Najeriya musamman ma dai masu mu'amala da kuɗin dala ta ƙasar Amurka na ci gaba da mai da martani game da wannan mataki da Babban Bankin Najeriya ta ce za ta fara ɗauka tun daga yau, inda ta ce za ta dinga ba da tukuicin naira 4 akan kowace dala ɗaya na Amurka da aka aiko da ita daga ƙasashen ƙetare. Matakin wanda Babban Bankin Najeriya ta ce na wata biyu ne, wato kwanaki 60, zai zama tamkar gwaji ga ƙoƙarin da gwamnatin Najeriya ke yi na taimakawa masu turo da kuɗi ta ƙasashen waje bin hanyoyin da suka dace maimakon na saƙo na hannu da hannu. Sabon tsarin na Babban Bankin Najeriya zai shafi masu turo da kuɗaɗe ne ta kamfanonin ƙasa da ƙasa da ke hada-hadar kuɗaɗen ƙasashen ƙetare da aka fi sani da IMO. Irin waɗannan kamfanoni dai sun haɗa da MoneyGram da kuma Western Union. Alhaji Aminu Kwadabe shi ne shugaban ƙungiyar masu canji a Najeriya, kuma na tambaye shi ya suka ji da wannan mataki na Babban Bankin Najeriya. Sai ya ce
da daidai wannan tsare-tsaren da ta bankin tsakiya take yi game da ƙarƙashin Governor Central Bank Mr. Godwin Emefiele, ni a halin gaskiya ina ganin ƙoƙarin jajircewan shi da yake yi na game da tabbatar da cewa waɗannan kuɗaɗe da ake kira ma sabon baƙin mai na Najeriya ya tabbatar da ya shigo da su. Idan ban manta ba, cikin wata biyu ya kawo tsare-tsaren da yake za a tabbatar da waɗannan kuɗaɗen suna shigowa saboda amfanin su. Haka ina ganin ƙoƙarin shi, kuma ina mai kira da ya ci gaba da duba duk hanyoyin da za a hanyoyin samun kuɗinmu. Na ɗaya kaga sai da gubataccen mai ne, sai da kayayyakin gona ne da kamanninsu, da kuma masu kawo kuɗi wanda ake ce ma portfolio investors da kuma direct investors. Kansu sun kaɗa sai ga wannan kuɗin da 'yan Najeriya da suke waje suke turowa ma bai kai su. Kaga ba abin da za a yi wasa ba ne, kuma ina ganin shi yasa shi gona ya ga cewa lallai ya dace.
A wata sanarwa dai da Babban Bankin Najeriya ta fitar, ta bayyana cewa akalla da Amurka miliyan 30 ne ake aiko da su daga kasashen ƙetare a kowane mako, wanda 'yan uwa da abokan arzika ke aiko wa 'yan uwansu da ke zaune a Najeriya. A cewar Babban Gwamnan Bankin Najeriya Godwin Emefiele, matakin ya biyo bayan irinsa ne da wasu kasashen duniya suke ɗauka, musamman ƙasar Pakistan da Bangladesh, waɗanda ke da ɗimbin 'yan ƙasarsu da ke aiki a kasashen ƙetare, kuma suke samun irin wannan tukwaici a duk lokacin da suka aiki da kuɗaɗe zuwa cikin gida. Kuɗaɗen da 'yan Najeriya ke aikowa 'yan uwansu dai za a iya cewa yanzu yana kankankar da kuɗaɗen da Najeriya ke samu ta kuɗaɗen shiga na man fetur. Babangida Jibrin, Murya Amurka daga Najeriya.
A gai da Babangida Jibrin. Duk ranar 8 ga watan Maris rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a matsayin ranar mata ta duniya domin duba nasarori ko kuma ƙalubalen da matan ke fuskanta. Daga Maiduguri, wakilinmu Haruna Daudai Biyu ya haɗo mana rahoto kan wannan babban ranar.
A ran 8 ga watan Maris din kowace shekara, rana ce da masar dinkin duniya ta ware a matsayin ranar mata da duniya, wanda akan duba irin nasarorin da mata suka samu ko kuma akasin haka da ma irin matsalolin da mata ke fuskanta. Taken wannan rana din yau shine shugabancin mata cikin wannan yanayi na annoban corona, wanda kuma ta kasance babban annoba da ta addabi duniya baki daya. Sai dai a iya cewa wannan ba shine babban matsalan da ke addaba matan da ke shi a arewa maso gabacin Najeriya ba, musamman ma jihar Borno da ke da dubban yan gudun hijira, yayin da wasu ke samun mafaka a gidajen yan uwa, wasu kuma na ci gaba da kasancewa a sansanin yan gudun hijiran. Na zaizayaci ɗaya daga cikin sansanonin yan gudun hijira da ke cikin garin Maiduguri don jin irin halin da mata ke ciki, na kuma so marzanta da wata da tace sunanta Maryam Bukar, kuma ta fito ne daga garin Bama, wanne zaka take da shekara 6 a wannan sansani ba tare da miji ba, kuma tana tare da ƴaƴanta guda 6 tare da ita, wanda ce duk tsawon wannan shekaru ba san inda mijinta yake ba, kuma an bada nauyin waɗannan yara.
Alhamdulillah do biya kwa ba ruwa zuwa
ilayo na kuma santa da wasu matan da samu suna dinkin hula, kuma yadda hina ta kasance da su.
Kina ga kina dinkin hula ko? Ya binci daga na kika zo daga wani gari ko zo?
Kondiga.
To Kondiga ko?
Eh.
Gujin hijira ne kawo ku nan?
Eh.
Shekara nawa yanzu kina nan?
A biyar.
Shekara biyar?
Eh.
Yanzu wannan hulan an kinnika me zaki da shi?
Za mu sayar.
Eh, za ku sayar ku ci abinci?
Eh.
Oh, kina da yara gaban yara?
Akwai.
Hawa baba gana.
Wa daga na kika zo?
Kumshi.
Gashi zo kuna naga kina dinkin hula nan. Kin yushe kika zo Maiduguri kika zo na wannan sassanin gurin hijira?
Shekara biyar.
To shi nan kuna kawar Mela. To wannan hulan kika dinka me zaki da shi? Sayarwa kike yi? Kuma ku ci abinci da shi? Kina tare da yaran ki nan da mai gidanki?
Eh.
Sai dai wannan rana na zuwa ne a daidai lokacin da mata da kananan yara ke ci gaba da fada cikin wani mawuyacin rayuwa, musamman ma na rasa muhallansu. Hakan ya sa an tambayi kwamishinan harkokin mata na jihar Borno, Hajji Azuwaira Gambo, ko me gwamnatin take yi game da irin waɗannan mata?
To alhamdulillahi, mu dai a fannin mu na mata ana koya musu sana'a a ƙauye din da birni domin su samu su kula da iyalansu. Makaranta kuma a yadda kuka sani makarantanmu ba biyan kuɗi ake ba, domin mun kula wasunsu ma suna hana yaransu zuwa makaranta domin ba su da naira 20 da naira 30 da za su yi a guzurin tara. To da mai gida ya ga aka ce to a je a nemo irin waɗannan mata wanda in an tallafa musu yaransu za su amfana su samu suna zuwa makaranta.
Ana maganan batun matsalolin da yake fuskanta ma wannan jiha ya shafi karancin ilimi. Me kuke wajen ganin cewa mata sun samu ilimi na zamani da na addini?
To in ka lura yanzu yawancin makarantunmu ko na Sangaya ana haɗawa da Buk. Akwai wata makaranta ta Sayyada Hafsat, kwanan baya mun je mun gani tana da ɗalibai mata 1470. Yawancin kuma yaran da ke makarantan waɗanda suka rasa iyayensu musamman 'yan gudun hijira, a cikinsu wasu har sun tafi university.
Hajji Azuwaira Gambo kenan, kwamishinan ma'aikatan harkokin mata na jihar Borno. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda Biyu, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, kuma za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da kuke so, kamar kullun za ku zuwa shafin mu na yanar gizo voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike.
Jama'an sauraron mu da wannan la'asariyar, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau, ta da fatar kuna cikin koshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Masu sauraro, a cikin shirin namu na wannan makon za mu karkare shirin na nazartar halin da makarantu suke ciki a Najeriya tun bayan da mahukunta suka ba da umarnin komawa makarantu. A baya dai kun ji halin da mafi akasarin makarantun suke ciki na rashin samar da wadatattun kayan kariya ga ɗalibai da malamai a makarantun don guje ma kamuwa da annobar coronavirus.
Wannan makaranta mun kirkiro club na COVID-19 da abin nan mun kai shi ne mun ka kirkiro committee, mun ka ba ta chairman health master dinmu shi a chairman, sannan mun ka bada mutum goma inda za su rinka kula da wannan matsala. Duk abin da ya taso mu a shirye muke, ko makaranta shirye take, ta ga cewa ta ɗauki ta mataki cikin gaggawa yadda za a kai, kuma alhamdulillahi waɗannan matakai da Allah ya sa muka ɗauka insha Allah babu wani matsala da ya faru game da COVID-19 insha Allah. Gwamnatin tarayya ta sa ma doka hannu cewa a waɗannan ka'idoji ko kuma dokoki da an kasa na face mask, na wanke hannu, na distancing, cewa wanda dubbe bi shi ba za a hukunta shi a ci shi tara ko kuma a kai shi gidan yari. To ina kira ga jama'a don Allah mu ba gwamnati jiha da na tarayya goyon baya, don su suna yi ne saboda kare lahiyarmu. Babu gwamnati da za su a ci tara su mutum guda, to kuma su sakaci ne gare su idan har ba su dauki wannan mataki ba. Don haka kada a ce ai menene kaza kaza, a'a, ai kokari a bada goyon baya don mu tsira da rayuwarmu. Kuma a shari'ance ma, ko da Kirista kake ko Musulmi, shari'a ta ce ka dauki matakin da zaka kare kanka ga dokan cuta ko kuma hada wani hadari ko matsala na rashin lafiya. Saboda haka, inda haka ne shugabanni sun kira don su ga cewa sun kare lahiyarmu, kuma Allah ya kare mu. Don Allah mutane mu yi kokari mu ba su goyon baya a tahi a tsare a bi doka a zauna lafiya.
Domin akwai wuri na musamman inda aka yi waɗannan masu cutan.
Sunana Zakariya Basiru daga Abdullahi Fodio Day Secondary School Birnin Kebbi. Na ji a cikin radio an yi bayani cewa shugaban ƙasa ya samu doka hannu cewa duk wanda bai sa face mask a hanka gan mai doka za ta ci shi tara ko kuma ya yi wata shida gidan yari. Makarantar mu ta haɗu matakai da yawa, wanda yanzu can Dori aji za ka iya samun mutum 40-50, amma yanzu ga aji guda ba a wuce aji mutum 15. Sannan akwai botikai da an ga aji wuce na, akwai sanitizers ko kuma botikai na running water wanda an ka aji, wanda yanzu ko shi ɗalibi zai zo shi wanke hannu ne kamin akai-akai. Sannan kuma nan wajen assembly ma ana ƙara muna bayani cewa a zo da face mask, duk wanda bai zo da face mask ma har punishment ɗin shi ake yi. Haka zalika ma akwai social distance wanda ko wajen assembly ma haka cikin aji ma haka ana ba sai malamai na horon mu kwarai sosai da sosai akan gaskiya kula daga wannan cutar ta COVID-19.
Duk waɗannan matakai za su yi kyakkyawan nasara ne idan hukumomin makarantun sun samar da ruwa ko man tsaftace hannu. Babban mataki ga ɗalibai da sauran jama'a shine kula da tsafta da dagewa wajen kaucewa shiga hargitsi ko turmutsutsun jama'a. Hakanan da garzayawa ɗakin bincike ko sanar da jami'an lafiya in an ji alamun ciwon annoba.
A daidai lokacin da ake kukan rashin kayan kariya daga kamuwa da ita wannan annobar, wasu al'umma kuwa suna miƙa ƙoƙon bararsu ne ga mahukunta da su agaza musu don samar musu da kayayyaki da za su more ilimin zamani. Nasuru gare ka.
Ginshikin ilimi na daga tushe ne, inda ake cusa darajar ilimin a zuciyar kananan yara. Kullum mukan ce yara manyan gobe ne. Don shirya rayuwar tarbiyyar yaran su zama shugabannin gobe na gari, sai mun inganta ilimin makarantun firamare. Hakan zai yi nasara ta hanyar gina ingantattun azuzuwa da samar da hazikan malamai da ke samun albashi mai kyau da kuma kayan karatu. Nan makarantar firamare ce ta garin Tashan Maidawa da ke yankin karamar hukumar Bauchi a jihar Bauchi arewa maso gabashin Najeriya. Sannan ina dawowa Abuja daga Gombe, sai na tsunduma wani ɗan kwazazzabo a kan titin da aka murje don shimfiɗa sabo da hakan ya haddasa tsagewar kariyar injin motata ta ƙasa. Nan take bakin mai ya yoye da aka tafiya ta dakata. Ina nazarin mafita, sai na hango yara a inuwar wata rumfar ciyawa suna karatu kimanin mita 50 daga babban titin. Nan take na yanke shawarar ziyartar su. Ina isa na tarar makaranta ce mai aji uku a gwame guri ɗaya, wato aji ɗaya da aji biyu da aji uku na firamare, ƙarƙashin malami ɗaya da ɗan sa kai mai taimakawa shi ma ɗaya. Malamin mai suna Muhammadu Sani ya shaida min cewa an kafa makarantar shekaru kaɗan da suka wuce don ba wa yaran ƙauyen Tashan Maidawa damar samun ilimin zamani.
Makarantar da aka baka 2018.
A lokacin damuna in hadari ya ɗauro, yara kan ruga gida inda malam Muhammadu Sani kan fake a wani masallaci da ke kusa. Malami ya nuna ƙwarin gwiwa cewa gwamnan jihar Bauchi na yanzu Bala Abdulkadir Muhammad zai kawo wa makarantar ɗauki.
Da gwamnatin da ta ɗan manta da mu, to amma yanzu bisa ga ayyukan Allah tunda muka samu sabon gwamna, sai ya kasance ya turo an yi sau biyu. A kullum kuma muna tsammanin cewa za a zo a gina makarantar nan, wanda shi wannan gwamna ba gwamna ne mai wasa ba. Duk lokacin da ya ga mutane a cikin wannan hali zai zo ya taimaka musu.
Shi ma mai mukamin sarautar gargajiya a ƙauyen Galadiman tashan Maidawa ya iso bigiren inda ya buƙaci agajin gaggawa daga gwamnatin wajen gina makarantar a bigiren da tuni masu auna fili daga gwamnati suka gwada, wanda mai garin ya tanadar don gina makarantar.
Idan dai muka samu wannan ilimi din ya zauna a garin namu, to ilimi damu shi ne ci gaban komai da kasan rayuwa, kuma muna roƙonta ta zo ta yi mana.
Yaran na cike da ƙwazo da fatan za su girma su zama malamai, likitoci, injiniyoyi da sauransu. Shi ma malamin sa kai Nura Haruna, wanda ɗan ƙauyen ne, ya nuna fatar alheri cewa wata rana dai za a ga ginanniyar makaranta a ƙauyen nasu. Me zai yana da yardar Allah wata rana mu taro a garin tashan Maidawa don taron kaddamar da sabuwar makaranta don amfanin waɗannan haziƙan yara.
Abdul Musharram Muhammad, muna so ya gina mana makaranta da aji ɗaya da aji biyu da aji uku har firamare har sakandare. Malamin makaranta
daga garin tashan Maidawa a ƙaramar hukumar Bauchi, ni Nasiru Adamu Alhikaya na ɗauko rahoton.
Masu sauraro, baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin abokin aikin namu Nasiru Adamu Alhikaya da ya taimaka wajen haɗa wannan shirin, da kuma wadda ta bada umarni Julie Lazarus Gratian, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bissalam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi.
To a gaida Yusuf Aliyu Harande, yanzu kuma sai wasu daga cikin sakonnin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta email.
Sakon farko ya fito ne daga Ado Salati Goma ga Nabi Rijau, yake VOA Hausa. Hana yin mukabala tsakanin malaman jihar Kano da Abdul-Jabbar da kotun jihar ta Kano ta yi ya yi daidai, domin wallahi babu abin da wannan mukabala za ta haifar in ba fitina ba. Sakon na gaba ya fito ne daga Malam Husaini Dangote Karasuwa jihar Yobe, Najeriya. Yake salam VOA Hausa, maganar gaskiya, mu talakawan Najeriya ba matsalar allurar rigakafin cutar COVID-19 ce a gabanmu ba. Kamar yadda muka ga gwamnati ta mayar da hankali a kai, ya kamata ta yi ta mayar da hankali wajen inganta harkokin tsaro da nema wa 'yan uwana matasa ayyukan dogaro da kai. Muddin hakan ya faru, to sai komai ya zama tarihi a ƙasar nan. Sako na gaba ya fito daga Babagana Alhaji Nunciyawa Cakal. Ya ce assalamu alaikum muryar Amurka, albarkacin wannan rana da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin mata. Zan yi amfani da wannan dama domin na yi kira ga hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya da manyan ƙasashe masu ƙarfin faɗa a ji a duniya da su yi ƙoƙarin kawo ƙarshen tsangwama da cin zarafi da ake yi wa iyaye mata a sassa daban-daban na duniya. Sakon haɗin gwiwa daga Ibrahim Musa Wada Barikin Ladi, jihar Filato, tare da Sani Mai Manja kasuwar Barikin Ladi, jihar Filato a Najeriya. Sakonmu na ƙarshe na cewa assalamu alaikum sashi Hausa da muryar Amurka, da fatan kuna lafiya, Allah ya sa hakan amin. Da Allah ku bada dama yau don na yi kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya. Lokaci ya yi, ya kamata a kawo ƙarshen wannan matsalar rashin tsaro da ke addabar ƙasar, musamman yankin arewacin Najeriya, da kullum sai an sace ko an kashe mutane a karkara, domin idan har gwamnonin jihohin yankin kudu maso yamma za su ɗauki matakin har a bisa ana neman sasantawa da su saboda koren Fulani da ke zaune a yankin, to ita ma arewa ta nemo mafita akan abin da ake wa al'ummarta. Sako daga Usman Manika mai ruwa Road Funtuwa.
Madalla, da wannan ko muka zo ga shirin mu na ƙarshe, labarai a takaici.
To sarfilu a ƙarshe, a yau Litinin Birtaniya ta buɗe dukkan makarantunta. Buɗe makarantun na zuwa ne yayin da ƙasar ke ganin mace-mace sanadiyar coronavirus mafi sauki tun cikin watan Oktoba. Ƙungiyar Tarayyar Turai ta yi kashedi ga ƙasashe mambobinta da kar su sayi rigakafin COVID-19 daga ƙasar Rasha, tunda yake ƙungiyar ta EU ba ta kammala nazari akan kamfanin haraɗa magani na Sputnik ba. Duk da wannan kashedin, ƙasashe da dama ne suka yi yunƙurin sayen rigakafin.
Masu sauraro, A nan muke ka ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma a shirin man da dare da misalin karfe 9:30 za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Za ku iya zurta shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata. Ta adireshin mu na voahouse.com da kuma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Baba Yakubu Kiri da ta gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Sarfi Hashim Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa mu dakata shirin yau da gobe. Shirin matasa.